Allah ya kaddara haduwar mu a cikin wannan sabon masallaci mai albarka wanda marigayi Malam Abubakar Hussein Allah ya rahama a gare shi ya afka wannan majalisi. Yana daga cikin abin da Allah yake wa bawa ni'ima da shi ya zama ka kafa wani alkhairi bayan ranka a ci gaba da gini akan wannan alherin da ka kafa. Wanda izo wannan guri ya karantar da wani littafi ko yayi wata nasiha ko ya kawo wani abu wanda wasu za su amfana addinin su ko a duniyarsu, muna da kyakkyawan zato marigayi Allah zai gutsura masa daga cikin abin da aka aikata na alkhairi ya kai gare shi. Mu ma Allah ya sa karshen mu yi wannan irin kyautu ya zamanto mun daka abubuwa na alkhairi bayan mu wasu za su zo su dora. Kuma wannan masallaci da wanda ya gina da waɗanda suka samar da fili da waɗanda suka yi ta kaiwa da komowa har Allah ya kai gurin zuwa ga wannan ta hanyar ƙoƙarinsu da jikinsu ko da tunaninsu ko da shawarwarinsu da kuma mu da muke taruwa ne salla a gaya mana abin da za mu amfana da shi gabaki ɗayanmu. Allah ya saka mana alheri, Allah kuma ya tara mu a cikin lada. Kamar yadda kuka ji an faɗa, an saka wannan rana ta Litinin ta zama ita ce ranar da za a dinga karanta littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin na Imam An-Nawawi. Wannan littafin an karanta da shi da dama a majalisai da masallatai, kuma littafi ne wanda Allah ya yi masa albarka, kuma mai littafin shi ma Allah ya yi masa albarka. Kamar yadda masu karanta wannan littafin su ma ana fatan Allah zai musu wannan albarka. Watan tarin ilimi ba shi ne komai ba, aiki da ilimi din shi ne komai. Shi ta za ku gama malaman hadisi a ƙarshen littafin su suka yi wani babi da ake cewa da shi Kitabur Raqa'iq, watan a kawo maka hadisai, a kawo maka ayoyi na Alkur'ani wanda za su sa zuciyar mutum ta rawawa. Za ka iya samun tarin ilimi amma kuma ilimin ba shi da tasiri kai a jikinka, ballantana kuma yi wa waɗanda suke tare da kai tasiri. Wannan ita ta sa malamai suke cewa dole a dinga karanta wa mutane maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma a dinga karantar da su tarihi na magabata na ƙwarai domin su ɗauki ɗabi'unsu, su ɗauki halayensu, su yi kamanceceniya da su ko sa samu kusanci da Allah kamar yadda waɗancan bayin Allah su ma suka samu kusanci da Allah mai girma da ɗaukaka. Ina ga mafi yawancin wanda suke da wannan littafin za su ga an sa Riyadus Salihin, haka ne? To inda kafin mu shiga littafin kamata ya yi da yishin faɗa game da littafin yadda za mu san ina muka sa gaba kuma ina muka dosa ko me muke so mu cimma a karatun wannan littafin. Kamar yadda na gaya mana, karanta wannan littafin baya buƙatar wata gwaninta, baya buƙatar watan wata zaƙalƙalewa ko wata irin dabaru, tunda maganganu ne wanda suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a gaya wa mutane domin su kwaikwaya ke aiki. Abinda nake so mu sa a zuciyarmu wannan littafi ya zamanto mu da muke cikin wannan masallacin da muke karantawa, ni da zan karanto da ku da za ku saurara, mu kaddara da mu ake. Kun san babbar matsalarmu a yanzu, in ka zo ka tarar ana wa'azi sai ka ce da wasu mutane kake ba kai da kake sauraron wa'azi. Idan malami yana huta sai ka ce ai ya buɗe muku huta, ya gargaje su haka ne wanda kamata ya ce sai da su gurguruwa shi sai za a bude ruwa sai za a ragargaza domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tarbiyyar da kiwa sahabbansa ita ce malamai suke cewa in an samu wannan tarbiyyar irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kusa da ita mafi yawancin kaskancin da al'ummar musulmi suke fama da shi a wannan lokacin da ba za su samu kansa a cikin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa an biya musu alqur'ani sun koyi karatun alqur'ani sun san ma'anar qur'ani sun yi aiki da alqur'ani sun haddace alqur'ani a lokaci guda mu kuwa ba ilimi za ka yi shi tarin yawa shi ka za ku ga a yanzu ilimin da wasu Allah ya ba su a wannan zamani da yawa wasu daga cikin sahabbai ba su da wannan amma kuma albarkar ba ɗaya ba ce za ku ga sahabi guda ɗaya ya san abu kankani karami a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya yi aiki da wannan abun ya gyara al'umma guda dan haka mu dauka wannan littafin da zamu karanta namu ne ba na wasu ko mu dauka a ranmu duk abin da muka ji gwargwadon iko zamu kokarin mu kamanta aiki da shi to in muka yi haka sai mu zama kamar yadda wata rana wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ni ina ganin kamar fa muna yin munafiki sai ce wani irin munafiki yace in muka zo gurin ka sai mu dinga jin wasu iri daban ike da mun bar gurin ka sai ko mu shagaltu da wasu abubuwa din mu bar irin abin da muke yi a gaban ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za ku zama kamar yadda kuke a gabana in kun koma kasuwa ko kun koma gida ko kun koma gurin aikin ku ko guraren hirar ku da mala'iku sun dinga zuwa suna cewa da ku salamu alaikum salamu alaikum kun dinga gaitawa da nan to wannan kuma abin da ke sa mutum shi kansa ita daɗi a rayuwarsa ya ji hankalinsa ya kwanta idan ya zamanto ya samu tarbiyya ta ruhi tarbiyya ta ruhi ita ce take sa mutum ya yi wa harshensa linzami yayi wa hannayensa linzami yayi wa kafarsa linzami yayi wa kullansa yayi wa idansa linzami idan mutum bai samu irin wannan tarbiyyar ba za ka gaggade tarin karatu amma kuma kusan ba shi da wani amfani dan haka mu kaddara wannan littafin namu shi ka ne littafin ya ce da shi riyadu abinda ake cewa da shi riyadu jam'i ne na rauda abinda ake nufi da rauda shine dausayi guri mai ruwa mai shukoki mai ni'ima shi ake cewa da shi riyad to wannan littafin shi ne kamar riyadus salihina dausayin mutane kirki wato gurin hutu gurin zama gurin shakatawa na mutanen kirki shi ne wannan littafin me yasa aka kira shi gurin shakatawa gurin zama da hutu na mutanen kirki min kalamin sayyidul mursalin wanda aka cikiro aka ɗaɗɗauko daga cikin maganganu na shugaban manzanni shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai wannan littafin ana cewa da shi al-imamul hafi wannan laƙabi ne wanda ba shi ya ba kansa kun san da malantaka da shehuntaka da akrama sallahuntaka bai kamata a ce malami shi zai ba kai duk malamai magabata babu wanda yake cewa mu ayyuha shekh ko mu shekh fulan mu akrama sallahu fulan mu malam wani ba ka faɗa in ya tashi zai faɗi sunansa sai ki faɗa alkunyarsa ni ne abu wani wani ɗan wani in ya so maganar a ce da kai al-imamu ko a ce da kai al-hafizu ko a ce da kai al-allama ko a ce da kai al-sheikh ko a ce da kai fadila ko a ce da kai fakama ko a ce da kai samaha wannan wasu mutane ne za su faɗa da kai to shi sunansa kamar yadda malamai ko almajiransa suka faɗa al-imamu al-hafizu me yasa aka ce da shi imamu saboda ana yin koyi da shi nagartarsa da binsa ga Allah maɗaukakin sarki ya sa bayan Allah suna koyi sannan ya zama al-hafiz abinda ake nufi da hafi shine mutumin da ya haddace hadisi masu yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasu suka kididdige suna cewa ba a ce da mutum al-hafiz a ilimin hadisi sai mutumin da ya haddace hadisi guda 1200 wanda kuma zai iya kawo su a lokacin da yake da bukatar su kamar yadda in ka tashi ka kabarta za ka kawo fatiha ba tare da kai gargada ba haka za ka iya kawo sai a ce da kai al-hafiz to shi ya hada kalmar hafizu ta bangare guda biyu domin ya haɗa ta alƙur'ani tun yana shekara 10 sannan kuma ya haɗa ta hadisai masu tarin yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zamaninsu ana yi wa mutane laƙabi da Muhyiddin ko a ce da shi Imamuddin ko Najmuddin ko Burhanuddin ko Sultanuddin ko na makamancin wannan to shi ake masa laƙabi da Muhyiddin sunansa kenan ana cewa da shi Muhyiddin Abu Zakariya za ku yi mamaki an ce da shi Abu Zakariya amma bai taɓa yi wa ba haka yi mutu bai aure ba ma Imam an-Nawawi har ya bar duniya bai yi aure ba amma kuma ana cewa da shi Abu Zakariya ashe ko ba ka da ɗako a shago kake kwana a iya cewa da kai Abu Abdullahi ko Abu abin da ka zaɓa shi sa ake cewa da shi Abu Abdullahi amma sunansa Yahaya sunansa Malam Yahaya sunan babansa Sharaf Ibn Murri babansa Sharaf kakansa kuma Murri wanda ya haifi kakansa sunansa Hassan wanda ya haifi kakansa sunansa Husayn wanda ya haifi kakansa sunansa Juma'a shi kuma wannan Juma'a din ana ce babansa sunansa Hizam sunansa Yahya An-Nawawi ana yi masa nisba zuwa wani dalili da ake cewa da shi Nawa ita Nawa yana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi ko kuma ƙauyuka na garin Hauran Hauran yanzu tana ƙasar Siriya ita kuma Nawa ɗin a yanzu ita ma tana cikin ƙasar Siriya wannan nisba An-Nawawi ana danganta shi ne da ƙauyen ake cewa da shi An-Nawawi shi kaga ga littafin da ya rubuta na hadisai guda 40 ake cewa da shi 40 An-Nawawi wasu ne suke cewa 40 An-Nabawi amma ba Nabawi bane 40 An-Nawawi hadisai guda 40 wanda Imam An-Nawawi ya tattara da su ya tara su a cikin wannan littafin dan karami kuma Imam An-Nawawi yana da mazhaba wacce yake bi ba aibi bane a ce kana da mazhaba abinda ake magana a kansa shine ka rufe idanka ko da ra'ayinka na mazhaba ya saba da ya kuma ci karo da aya ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce babu ruwan ka wannan za ka dauka shine matsalar ka amma an ce malami ba baya haduwa idan bai zama to an gine shi akan wata mazhaba ba a farko sai ka haɗu ki kuma ka zama ka kafu sannan za a iya cewa ka zama kana istiqlal zaka karanta nusus na shari'a ka fahimci hukunci ka duba menene rajihi menene marjuhi kuma ka ɗauka to shi Imam An-Nawawi da Shafi'i mutumin yana bin mazhabar Shafi'iyya ne amma ya fito daga ƙauyensu ya dawo birni na wanda ake cewa da shi Damascus Dimashq kenan ana cewa da shi Ad-Dimashq babban birnin ƙasar Siriya ya dawo wannan birnin ya kuma zauna ba neman kuɗi ya kawo shi birni ba ba neman duniya ya kawo shi birni ba ba neman wani mukami ya kawo shi birni ba a'a abinda ya kawo shi neman ilimi an haife shi a shekara ta ranar 24 ga watan Rajab shekara ta 666 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a wannan shekara aka haifi Imam An-Nawawi abun mamaki tun yana yaro bayan an sa shi ya hadda Qur'ani yayi nisa a hadda Qur'ani in an zo za ka fi yawo yara baban ta yake ce kai ba ta cikin yara ku je ku wa to in yake ce sai ka tawa sai sai ka mata lawa sai yara su dinga jin riga ana tunkika zo mu ka ci sai fage da kuka sai koma ya tafi da ta lawa ba ko wani malami da yake cewa shi Yasin ibn Yusuf al-Marakishi da iga din yadda yara suke ba shi wahala sai ya kamo shi ya tafi da shi gurin baban sa yace kana san gaya ma gaskiya yake ne wannan yaron Allah bai tanaje shi dan yawa ka dora shi akan harkar ilimi Allah zai yi wani abu akan wannan zaki wannan shi ne abin da yake kai da shi kirafa ba duba yi ba ba zuba kasa yi ba kuma gaidi ya sani ba akwai kirafa su mukmi haka kawai za ka iya fahimtar wani abu ba wai kana cewa ka san gaibi ba ne yace wannan yaron akwai wata baiwa a tattare da shi tashi akan ilimi shi da aka ce Imam Nawawi aka dora shi akan neman ilimi ya haddace Qur'ani yayi ta zuwa gurin malamai a rana ɗaya an ce ikan je ki dauki ilimi fanni fanni har guda 11 ko 12 yaje gurin wancan malamin a biya masa sannan ya tafi gurin wancan malamin shi ma a biya masa yaje gurin wancan malamin shi ma a biya masa a dan lokaci kankani Allah ya fitar da baiwa ta ilimi akan wannan malamin ya zama malamin da ake nunawa da dan yaka ya zama malamin da ake misali da shi a wajen ilimi ba abun mamaki bai tsaya kan ilimi mu a wannan zamanin in ka zama kai ka fi kowa ilimi sai kuma ka zama zero a wasu bangarorin za ka zama mutum yana da tsarin ilimi amma ba shi da akhlaq ba shi da ɗabi'a wani mutum ko ba shi da tsarin ilimi ko ba shi da ɗabi'a suke cewa ana gwada nagartar mutum ana gwada ingancin mutum da kusulus kan wato ya zama to mutum ne mai nutsuwa ba shi da hayaniya za a yi ta hayaniya in dai ba wani gyara za ka yi ba ba wani abu za ka tofa ba wanda zai mutane amfani sai ka yi shi kuma wannan shi ne ɗabi'ar malamai kuma ita ce ɗabi'ar mutane duk mutumin da ya zama to Allah ya azurta shi da samu sai ya huta ba zai gulma ba ba zai yi giba sannan ba za a ɗauko masa giba a yi ba dan ɗabi'arsa ba za ta iya karɓar wannan ba in ya zama to ba ka da wannan ɗabi'a to za ka iya zama malami za ka iya zama ya sayyadi za ka iya zama anakallahu za ka iya zama duk abin da za ka iya zama amma da an zauna jira take wa yanzu zai kawo maka gulma to in mutum ya ɗabi'atu da wannan ɗabi'a to ya tashi daga ɗabi'ar malamai ya tashi daga ɗabi'ar mutanen kirki ya koma ɗabi'ar ƙanƙasa shi sa wani malami yake cewa almar'u haythu yad'u nafsahu inda ka ajiye kanka haka mutane za su ganka shi sa ake cewa wani lokacin wani mutum wanda kake yi magana akwai wanda za a ganshi yana da kamala ina da hai'a amma da an zo in aka fara ƙananan maganganu da shi sai ga ya zube maka gida Imam Abi Hanifa wata rana yana zaune ana karatu sai wani mutum ya shigo bai kwantini ya miƙe kafarsa shi Imam Ahmad mutumin yana shigowa sai ya nannaɗe kafarsa gashi shi ne malamin amma shi yake mutumin haka duka da zuwa kan da zuwa sai mutumin ya zauna kawai ya je gida ana zaune ana ba da karatu sai ya ce ala za ku kuma da ina da tambaya sai aka yi kiran sallah lokacin magariba bai yi ba wannan yake tambaya kuma yake magariba ta yi amma yi kiran sallah lokacin magariba me za ku fahimta ne haka ce Imam Ahmad sai ce lokaci yayi Imam Ahmad ne yake yi kafa sai da yake so so da ya zubar da iman wato wannan suna kawo shi ne domin su gaya mutane cewa ya kamata mutum ya zama ko ina auna abin da zai ce yana auna abin da zai faɗa domin kada ka je ka faɗa abin da zai cutar da kai ko a addinin ka ko kuma a duniyar ka domin an ce banda ido da baki babu abin da ke jefa mutane kabari irin harshe kun san malamai da suke maganganu a kan kamar yadda Imam Bawardi yake cewa abinda ita sa mutane abin ne rago ko sariya ta fada cikin tukunya yake babu ta ido da baki yana ishara ne akan magana irin musibar da take dawo a gona to wannan ke dan haka Imam Nawawi duk da wannan ilimin da Allah ya bashi an ce mutum ne mai zuhudu domin makarantar da yake karantarwa da yake cewa da darul hadith tana ɗaya daga cikin manyan makarantu wanda babu inda ake ba da kuɗi masu yawa zunzurutu ga malamin da yake karantarwa irin wannan makaranta a wannan makarantar yake karantarwa tun da ba shi da mata bai yi aure ba sai koma laburari a nan ya kare in ya gama ba da ilimi sai koma laburari da kan kudin da ake bayarwa sai ice da shugaban makarantar ana cewa su ne za kamar ka ce principal ko ne da master ko wani abu makamancin wannan kudin sa albashin ka sai tara sai ya kama wata kira sai nawa muka tara ya ce kaza aka tara a karwa kallafin su ga account sai je ki sai gida sai ke wakati da wannan sai ya ba da shi hubuci ga daliban da suke zuwa su dinga kwana idan kudin sun rabu sai je isiyo manyan littattafai sai zuba cikin labura to shi ke shi sa ake cewa Allah ya musanya masa jin daɗin riga da na abinci da na mata da na gida da na komai da daɗin ilimi ba da abin da yake jin daɗi shi in ba har ka ilimi duk abin da zai sa mu daɗi mu ya burge mu ya ƙawata mu ya sa mu ga mu wasu abubuwa ne to shi a gurin sa bakin bane shi ilimi kawai shi ke kuma sai Allah ya masa wata baiwa duk ilimin da itara kokari yake juye shi a cikin wallafa littafi saboda gudun kada ya mutu da ilimin sa zai mun san duk ilimin da malami ya rubuta littafi yawan da suka san sa haka zai mutu da ilimin sa shi ta kace Allah ya sa masa albarkar rayuwa gaba ɗayan rayuwarsa bata fita shekara 40 da ɗoriya ba amma littattafan sa inda za a raba su da shekarun sa sun fi ƙarfin yawan shekaru inda za a zube watanni da kuma fa'i yawan littattafan mafi yawan su mun san sharhin Sahih Muslim sharhi ne mukhtasar mai ma'ana Imam Nawawi ya yi yana da littafi da ake cewa shi al-majmu'u sharh al-muhazzab littafi ne na fiqh shi ma shi yayi wannan littafi sannan ina da wani littafi da ake cewa shi rawdatul talibina wa umdatul muftin shi ma babban littafi na fiqh din na imam na imam an-nawawi ga kuma wannan littafi na riyadus salihin ga tibyan fi adabi hamalatul qur'an ga iliyatul akhyar iliyatul akhyar shine littafin da ake cewa shi al-azkar na Imam Nawawi ga kuma al-ida littafi ne wanda ya rubuta akan aikin haji yana da littattafai ne masu tarin yawa wanda in ka duba ɗan shekarun da yi a duniya in ba Allah ya sanya maka albarka ba a cikin rayuwarka ba za ka iya wallafa wannan littafi tunda yake cewa za a yi da kai kullum ana son ka wallafa takadda guda 50 a rana ko fatta kai za ka yi ka kace ka ko takadda guda 50 ina tun ba ka da sauri in dai ba da tafi kake da ka kware da tafi ya zai kai takadda to amma shi da hannunsa haka zai zauna kirkir ba wutan lantarki ba inji ba wane ne sai da kullu a tibal ya wuri yana karantar da mutane sannan da dare fara ina wallafa littafi haka yake rayuwa zaka ce mutum ne mai zuhudu da abin da ake cewa da shi wara shine tsantseni kun ga ya halatta ka karantar a biya amma shi a gurin sa ba zai ci kuɗin karantarwa ba yana ganin da matsala sai ya tara kuɗin sai mai da shi zuwa ga ɗaliban ilimi ya mai da shi zuwa ga almajirai zuwa ga yahudi ko iwaka sannan kasancewar sa malami shahararren malami bai sa ina jin tsoron masu mulki in al'amarin gaskiya izo yakan rubuta ya aika musu idan ya ji fahimci cewa labari bai je musu ba sai ya saka alkyabbarsa sai ya ce suna son ganin labari sai yake nake ce mun duka ga ya fara ayyuka ga ayyuka ga ayyuka sai ba kike bane abin da Allah yake kaza akwai wani sarki da ake cewa shi az-zahir bebra shi az-zahir bebra yana da cikin mamali daular da su Salahuddin Ayyubi suka kafa kun san sirrici zuwan kaka magolawa wanda suka zo suka kusan dambar alamin islami gaba har ma musulmi suka dinga jin cewa su ne ya jujuwa majusi cewa kai waɗanda tun da ya jujuwa majusi ne kai kowa ya sallama idan ba ta kare guda ɗaya in yi kawo da musulmi guda goma in sai su yi marhaka shi kaɗai fa sai ce to kowa ya yanka kansa kawai sai mutane su fara jinne kansu saboda tsoro da razani to wannan zahiri da Ibrahim sun yana ɗaya daga cikin sarakuna wanda suka yaƙi waɗannan mutanen suka karya yana cikin mutane masu kwarjini wanda ake jin tsoro suke da haiba bayan ya zo Dimashka da Kamata sai irin ƴan kadanci ɗin nan kamar hakiminsa ko gwamnansa a Dimashka sai zai gurinsa in gaisuwa suke ranka ya daɗe duk gonakin da suke garin nan da duk wasu lambuna da suke garin nan wallahi na gwamnati ne mutane ne suke cin moriyarsa kaɗai ba nasu ba ne da aka gaya wannan sarki wannan labari sai ce to ai shikenan kawai a ce ka su ƙara amfani da su duk wanda ya yi da'awar nasa ne ya kawo hujja sai ka zo da takarda wacce take nuna cewa naka ne mutane suka shiga kunci yunwa tana neman mata kama mutane saboda an daina noma duk an fata gonakinsu Imam an-Nawawi yana ciki da harkar littattafansa da harkar karatu da karantarwa ba wanda ya shiga harkar duniya sai aka zo aka ce ana gama kamar ka ji abin da ya faru ka ji halin da ake ciki a kasar aka ce me faru yace me faru aka ce ai ka ji wani shine ije igawa sarki yace wai duk gonakin mutanen garin da ba za su bari na gwamnati sai ce to ba ai daidai ba ba komai shikenan da suka tafi kawai sai ɗauka tafiya kai ƙarƙar ya rubuta ƙarfe ce bayan haka ina gaisuwa ga yalla kai Allah ya jaga malin sarki amma wannan abin da aka yi ba a yi ba an zane shi bayan Allah kuma wannan abin da aka yi Allah kaɗai ya san mutanen da suka shiga cikin bala'i da tashin hankali kuma a karantarwa ta addinin musulunci duk mutumin da ya mallaki wani abu ba wanda yake ce ba naka ba ne wanda yake ba naka ba ne shi ne zai kawo hujja yanzu ka ga littafin nan a hannuna ke wani yanzu ce ba na bane ni da aka gan shi a hannuna ni ne asali na wani wanda yake ba na bane shi ne zai kawo hujja sai ce saboda haka ku da kuka ce ba na su bane yalla sai ku za ku kawo hujja ba su ne za su ba ku hujja da ya aika masa da takardar da ikaranta sai ce wannan wani malami ne zai mana karambani a sauke shi daga mukamin da sannan kuma a tsaye da albashin sai yan fara suka ce rake daɗe wannan aikin da yake an ba shi mutsamin yake baya su sannan kuma albashin da ake bayarwa tun da yake bai taɓa ci ba ku yake wa hidima da su da al'umma sai ke kike ina lawan kullum haka sai babu da iji labarin an gama wannan an yi wannan tsiyar ƴan magulma ba su zo sun gaya masa ba tun da ba shi da wannan lokacin sai aka zo aka ce wallahi dai hanyar zai ba ɗan wani mataki ba sai ce ba komai tun da su malaman a lokacin dan Allah suke yi ba don su murje mutane to da aka sai ce ba komai kawai sai shirya ya fi idan mutane sai ku su zai sallama don ka gani na da ba ku ya zuwa ne mu gani na biyo kafin ta fadda da mai ko ba me akai akan al'amarin bayan Allah wannan fa abin da na gaya maka ga yadda karatun yake ga yadda karatun yake ku ne ku fahimta ba ko tunda ba ku da ilimi ba sai ku tambaya ga abin ba aka ce yayi shiri yake a fare shi amma Allah bai bashi da ba ya rake yadda zai yi da shi karshen sa yake to aje a karar kowa ya cigaba da amfani da abin sa mu da muka ce namu ne za mu bincika mu gani in muna da wata hujja wacce take namu ne sai mu kai shi kenan aka daina zalunta da kun ga wannan yana nuna yadda yake tsaye ne sannan kuma an tsayin sa ya sa ko kayan bambari aka kawo masa a kasar shi zai baya ci a kawo tufa a kawo manzo a kawo lemo a kawo wane ne ko ije ya fara kudin sa ba wa musulmi aka ce abin da kai shanta murmuni alaba kamar saboda biki yana bukatar biki ko ba lalle sha aka ce saboda biki ce saboda gonakin da ake noma waɗannan abubuwan baki yawancin su sun tsaye da gonakin hudusi da wata ba zan ce bambanci a gonar hudusi aka gina aka yi ko a gonar wakaci aka yi ko kuma a gonar masu ita yake mu ko muna son mu haɗu da Allah lafiya lafiya shi sa ba za mu tuna in ga ana bukatar da shaka marmari sai a je wani gurin a ciwo mana amma ba ni nan tsakar ba mu ya miki me muke dubawa da san muna jin ana cewa in an kawo wani abu ana kan bambancewa a gane yanzu duk wanda ya kawo karkiya muke bai ce ba zai kawo sai mutum ya kawo kuma sai ka bincika a cikin bayan Allah yanzu wanda zai samu wata dukiya in bai kan ta halatta ko ta haram tunda yanzu ba musamman ba akwai fatawoyi wanda suke da mu suna da shi ba ka da matsala ko me ya gagara sai a ce da kai ga yadda za a sai a maka fatawa su zaki yake da abin da kake wasu manyan malamai aka ce a Masar an samu shi aikin su kenan suna zaune suna jira da an zuwa ke da cuto muke a mana magana sai ce haramta kuke so a kuma halarta kuke so duk abin da kuke so suna da aya suna da hadisan da za su duk abin da kuke so a yi maka kawai kai ne ka fi me kake so a yi ba in kana son a gyara a gyara in kana son a bata sai a bata wannan shi ne abin da muka rasa na abin da ake cewa da shi wara an tsayi wanda kuma shi ne babban abin da zai sa mutum ya yi taka an kuma ina ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum ya tsaka da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ka ga mutum ya zo zuwa ina inda inda to ba shi da tsayi inda an tsayi mutum ba zai inda inda ba ko da yaushe mutum zai dinga tunawa ga wannan abin da yake ne ko ba daidai bane kuma tsantseni din nan bai tsaya ba akan abin da zaka ce hatta inda zaka zauna da mu'amalar da zaka yi da mutane duk tsantseni ya shiga ka duba wannan abin ya dace ko bai dace ba wannan kaɗan daga cikin abin da malamai suka faɗa an rubuta littattafai masu girma akan tarihin Imamu Nawawi da gudun duniyarsa da takawarsa da yawan iliminsa da kuma tasirinsa a cikin al'umma to amma dai wannan ne ka kaba shi fada ina ganin kuma ka take ta akan sa ya yi to sai mu dawo kan littafin littafin Riyadu Salihin in kun duba shi da muqaddima ta mai littafin da kuma babul ikhlas wanda ikawo yana da babi dai 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 har babi 372 shi wannan littafi ina da babi guda 372 sannan kuma akwai hadisai guda 1896 kuma duk hadisin da yake cikin wannan littafin hadisi ne wanda aka kawo shi domin gyaran mutum akan kansa hadisi guda 1896 duddan mu aka tara domin mu karanta waɗannan hadisan mai aiki shi Imamu Nawawi yana cewa littafinsa na Riyadu Salihin ya yi iya ƙoƙarinsa bai kawo hadisi ko guda ɗaya ba wanda bai wanda yake hadisi da na ƙarya duk hadisin da ya kawo hadisi ne wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi in banda wasu hadisai da Malam Albani ya ware guda 120 waɗannan hadisai guda 120 da Malam Albani ya kawo ba ta yi hadisan ƙarya ba kuma san mas'alar inganta hadisi ko da'afa hadisi mas'ala ce ta hadiyya ta yiwuwa na wata hanyar na ce wannan hadisin da'ifi ne wani malamin da biyo ta hanyar sai haka ko ce sahihi to ta ila an samu wani malam albani shi hanyoyin da ikan la ina ganin kamar hadisan suna da rauni shi kuma Imamu Nawawi yana ganin ba su da wani rauni dan haka idan mun rikirin waɗannan ba in ban manta ba insha Allah za mu ɗan yi nuni a kansu amma dai a samu hadisi guda 1896 ba a samu hadisan da za a samu alamar tambaya ba sai hadisai guda 120 ai za a jinjina ba ballantana kuma waɗanda ba aka nuna din ba cewa ake na ƙarya bane. Ta iya yiwa akwai wani mutum wanda ake tsammani yana da raunin hadda amma ba a tuhumtarsa da ƙarya, ba kuma a tuhumtarsa da wahayi, ba a tuhumtarsa da soge. Abinda ake cewa shi tadili, tadilisi da hausin karatun ka fasa bai sai ka ce soge shi ne idan ka tashi mutum ka zane a jerin mazajen wannan hadisi. Amma akwai wannan an hango shi a cikin hadisin hadisin za a sa maka alamar tambaya, to in ka tashi sai ka ɗauke wannan mutum so sai ka cire shi sai ka haɗe tsakanin wannan da wannan wanda ba shi da ilimi da ya zo kawai sai ta da sani an wani ba gobe sai ke sai a wannan Isra'ili ne ke. Amma wanda ya saka abin yana kalla sai sai tsakanin mara da wannan akwai wani yana yana da an kawo shi a ce a wani ne sai a ce to kai da ke wannan aikin sunanka mujalli kai ka dubi. Akwai tudulisi shiyuh da ake yi malamin ka ne matsayi ne amma ka zo ko magana da kugurin ka ba ka san a gane sai ka ce wa haddathani an rajul sai ka kawo wani mutum ka kifa a sunan ka koye domin kada a gane. To wannan ina ga abin da ke cikin littafin ke amma kafin wannan malam ibn al-jawzi ba ibn al-qayyim abul faras ne ibn al-jawzi yana da littafi da ake cewa shi sayyidul khafi littafi ne gaskiya duk musulmin da zai iya karanta littafi zai iya karanta larabci to ya kamata ya sayi littafi. Watan abubuwansa na yau da gobe na kwarewa da gogewa ta rayuwa da harkar wa'azi da karantarwa da mu'amala da mutane wanda ke kamu a rayuwarsa su ya tattara irin in yana maka magana sai ka ce da mu yake yana yin wata magana game da ɗan uwantaka wani ya masa tambaya game da ɗan uwantaka yake cewa aka rama kalla magana ɗan uwantaka ne sai na magana ɗan uwantaka ta ƙare tun zamanin kafai inna man mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ne ce ta ƙare ita lokacin ta ji ai akai sadaka abokantaka wa da aboki na ne ni aboki ne ce amma a zamanin nan namu zamanin sa fa ice ba ɗan uwantaka ba abokantaka aka ce sai ne ice sai wanda muka sani suka san mu kawai sanayya ce ta san da na san ka amma magana wata sadaka babu ita tunda inda sadaka babu yadda zai abun farin ciki ya same ka wani ya bakin ciki in dai sadiq din ne na gaskiya in abun farin ciki ya same ka sai a zo a taro a yi biki tare da kai in kuma abun bakin ciki ya same ka bakin ciki zai yi. Amma wanda ka sani ya san ka ta iyawa in abu mutum ciki ya same ka sai murna ya ganka ina Allah sarki Allah ya kiyaye gaba amma a zuciyarka dariya yake yake tun yan uwantaka da abokantaka ta kare sai wanda muka sani suka san mu. To a cikin wannan littafin da yake cewa ya gano cewa shagaltuwa da karanta littafan fikin su kadai da sauraron gundarin hadisan hukunce-hukunce ike shi a gurin ka bisa da fahimtarsa ba zai isa mutum zuciyarsa ta gyara ba ike sai ka gwama wannan da karanta hadisai na ra'aik hadisan da suke tausafa zuciya hadisan da suke kawo maka labarurruka na mutanen kirki da kuma karanta tarihin su kansu mutanen kirki ike ba don komai na faɗi wannan magana ba domin su waɗancan mutanen da nake cewa a karanta tarihinsu ko kuma a tsinto irin waɗancan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an gwama maganganun ne da aiki an fita daga sura ta magana an koma sura ta aiki wannan kenan. Sannan kike cewa abinda isa da gaya muku wannan magana kike ni kai na sha wahala kike na samu ilimi domin ya taɓa tara ƴaƴansa yake duk inda za ku sami ilimi a duniyar nan na gaya muku ba sai kun je ba a cikin gidan nan na akwai shi yake duk littafin da wani malami ya rubuta a duniyar nan ba ku da buƙatar ku karanta littafin kowa za ku karanta littafin baban ku ya rubuta in tarihi kuke so baban ku ya rubuta in tauhidi kuke so baban ku ya rubuta in hadisi kuke so baban ku ya rubuta in tafsiri kuke so baban ku ya rubuta kai in ma labari kuke so na wawaye da mahaukata da masu hankali duk baban ku ya rubuta ike kakku je gurin kowa
ku karanta littafin babun ku. To shi ne yake cewa abin da yasa na faɗi wannan magana suke layi karatu ne yau. Kuma shi in yake yayi karatu yayi karatu domin an tabbatar da cewa ba fannin da bai rubutu a kai ba. Kuma duk rubutun da ibab maganar takallum shi kadai ne malamin da aka samu a tarihi a lokacinsa in ya fara wa'azi a lokaci guda sai mutum 100 su kashe da kuka in yana wa'azi. Ai ta kuka a rafi yadda za a ce da mutane su so in kuma ya juya wa'azin sai mutane su sami lafi ta damuwa a lokaci guda. Don yana daga cikin mutanen da Allah ya yi musu baiwa nan da nan za ka tara mutane su ba su kuka ko su kafi dariya. To ike duk da wannan karatun da ne ike na sha wahala ne da zan samu wannan taushin zuciya ilimin ya zama to mun saukar da shi a kan aiki ba gaya wa mutane kawai. Ike na sha wahala ake shi sa nake gaya muku wannan ike domin na samu galibin malaman hadisi da ɗaliban da suke neman karatun hadisi abinda idane su samu ulul sanadi su samu yawan da suka kai hadisi su tara. Ike kuma su ce wancan hadisin da kifi ne wancan mawdu'i ne wancan munkari ne wancan la'asalan ike amma an zo kuma wajen aikata abinda aka samu a cikin hadisin ike sai su same su suke ike in kuka haku ne abinda na bincika na gano mafi yawancinsu yaya za a tattauna a kada wani a matsala ta cikin wani ya kawo na kada shi ike mafi yawancinsu haka ne ike in kuma ka samu makaranta alkur'ani babu abin da ya dame sai gyaran murya da kalkala kubura da kubura da gunna da su da wane ne shine abin da za ko kuma tunanin wani filasa ta fi karfi ta wani ba ta da karfi ike shi ke na abin da ya dame ike mu kuma yanzu abin da muke so so muke mu dora mutane akan abin da zai gyara muku zuciyarsu yadda in wani bala'i ya taso ba zai iya jijjiga su ba. Duk lokacin da aka ce ana buƙatar a taimaka wa addinin Allah ba za su gudu ba. Kusa akwai lokacin da yake mutane suke samun kansu a ciki kowa ikara da an ce ihu sai kowa ya gudu baka san abin da aka yi ihun ba baka san me aka gano ba in ka gori ya fita a guda sai ma sai ka fara da gudu. To wanda ya kamata a ce in aka kaga ana gudu ka ce kafin ka gudu ka ce me yasa ake gudu in abin bai kamata a gudu ba ne kamata ka gudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zaune a Madina aka ji wata kara hankalin kowa ya tashi aka rasa ina za a yi can sai suka ga Annabi ya dawo daga gurin da aka ji ihu ko karar ya dawo a kan dokiyar hawan barde ba sirri ba mashimfiɗi ba linzami ba ragama ya kama gashin doki ya fi kwano shi da zararren takobi a hannun yana cewa da su lan turabu lan turabu kan ku firgita inda abin tsoron ne na maganta muku ita amma babu wani abu ike wani dutse ne aka wurga shi a cikin wutar jahannama shekara 70 yana da tsobe fa a ciki da sai yau shi ne kaji wannan tsara. To kun ga irin wannan tarbiyyar shi sa sahabban manzon Allah ake cewa da su ya hayna Allahu kabi idan wani abu tashin hankali ya tashi kawai wani za a sa ya hau kan mimbari ya ce ya hayna Allahu kabi a ce dakarun Allah kowa ya fito ba wanda zai bawo an ba tafi daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo ana neman wanda za a ba tuta ba kawai ga tsani za a ba wa aka ce Allah ya yafe muku ku ba tafi da guragu ba sai kun ne ba kike a so ike yi ta shiga taron ta fatana sai ya samu labin shahada yanzu la gonin ba gira ce kuka a gidan sa sai ya gudu ma har ta gudu duk abin da bai kamata a tsorata da shi ba sai a tsorata ka in kuma aka tsorata aka tsorata sai a cuce ka a cuce ƴaƴan ka a cuce matan ka kuma ran nan dai guda ɗaya ne wanda yake neman ranta shi naka guda nawa ne ɗaya ne kuma babu wanda ya ce eh kare lokacin mutuwa in ka ga baka mutu ba kai lokacin ne bai yi ba in yayi dole sai ka to haka ake buƙatar mutane su zama to suna jin tsoron Allah fiye da suke jin tsoron komai. Sannan in ka gansu a gurin sallah kai ka kuga ba sallah in wani guri ne na taimakawa addinin Allah in ka gansu ka ga masu taimakawa addinin Allah in kuma guri ne wanda ake ba da ilimi in ka gansu ka ga masu neman ilimi wato duk inda aka same ka in aka so aka same ka ya gansu an ga dan kasu jajirtacce wanda da gaske yake in a gurin aiki ake almanta a gurin aiki aikin ta haka ake bukata shi ne shi makaranta wadannan littattafan sai yake cewa to wannan ita ta sa magabata duk lokacin da ka gansu a gurin malami abu bi ce ne ba hadi huwa kamtu so suke su koyi irin tarbiyar malamin da kuma irin nutsuwar kafin ma su je magana tarin ilimin malamin menene shiriyar su shi kan nazartarsa da kuma ɗabi'unsa suke so su kai kamar mu lokaci ya zo za ka ga da wanda yake faɗakarwa da wanda ake faɗakarwa sai karɓo su ilimin wanda ake faɗakarwa sun bi mai faɗakarwa da na dama shi ne hikimar karanta waɗannan littattafan kamar yadda malamin yake faɗa dan haka abinda ake bukata ka haɗa neman ilimin fiqh ilimin hadisi ilimin aqida da kuma karanta hadisai wanda suke tausasa zuciya suke sa mutum ya zama mutum wannan shine ɗan takaitaccen shin faka game da abinda malamai suke faɗa game da wannan littafi na Riyadus Salihin da kuma mai littafin in kun buɗe littafin za ku ga a shafi na biyar ban san a naku a shafi na nawa ba za ku ga an rubuta muqaddimatul mu'allif kun ganta wannan ita ce shimfiɗa da kuma gabatarwa wacce mai littafi ya yi wanda zai yi wahala mu shiga cikin shimfiɗar da gabatarwa inda ƙarfe bakwai daidai ake kiran sallar isha haka ne a kayan nan da fata to za ku yi mana afuwa yau lokaci ya yi a'a ai so muke a dinga karatun amarmarta tunda aiki muke so mu dinga yi ba so muke mu ta tara ana zuwa ana mantawa amma dai a gurguje za mu ɗan karanta ko da zuwa amma ba abu ne in ya so sati ne zuwa sai mu zuwa malam yake bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan duk wani al'amari da za a fara ana son a fara shi da bismillah saboda Allah ya sanya wa abin albarka saboda Allah ya girmama abin kuma ya sa wannan abin ya yi tasiri shi sa sai malam ya fara da bismillah ar-rahmanir rahim kamar yana cewa na fara rubuta wannan littafi na da sunan Allah mai rahama mai jin sannan ya ce alhamdulillahi alwahid alqahhar godiya ta tabbata ga Allah alwahid wanda yake shi kadai yake alqahhar wanda ya rinjayi kowa da komai alaziz mabwayi alghaffar mai yawan gafara mukawwirul layli 'ala an-nahar shi ne wanda yake nan na ɗaya dare ya shigar da shi cikin rana tazkiratan li ulil qulubi wal absar domin faɗakarwa ga ma'abota zukata da kuma ma'abota basira wato mutanen da in an nuna musu za su gani su ne ake cewa da su ulul absar mutanen da an musu bayani za su fahimta su ne ake cewa da su ulul qulubi ga zuciyar amma kuma tana iya fahimtar abin da aka gaya mata wa tabsiratan dan ganarwa li zawil alba ga ma'abota hankula wal ikbar mutanen da suke yin izina suke yin la'akari to godiya ta tabbata ga ubangiji waɗanda wanda yayi waɗannan ayyuka alladhi aiqadha min khalqihi man istata wanda ya fadakar da wanda ya zaɓa daga cikin bayan abinda ake cewa da shi iqaz shine ka kwanta bacci a tashe ka wanda Allah ya zaɓe shi Allah ya farkar da shi in dai Allah ya zaɓi mutum to Allah sai ya farkar da kai abinda mutane suka kasa ganewa suna cikin magagin bacci kai sai ka gane shi faza hadarun fi hadhihi ad-dar sai ya sanya musu zuhudu a wannan gida na duniya menene zuhudu gudun duniya kaka ta riga kaka ta abinci to ne zuhudu zuhudu shi ne watan kai abinda Allah yake kai kamar abinda Allah baya shine zuhud zuhud ba shi da alaka da rashin wanka ko wani ba shi da wannan ba shi da alaka da wani zai iya yiwa ka samu wani mutumin ba shi da kofisin kwabo amma kuma ya fi mai miliyoyin san duniya da ba ta bai samu ba wancan ga duniyar amma kuma akan hannunsa kawai take ba ta shigar zuciyarsa ba wancan ba shi da kofisin kwabo amma ya cika zuciyarsa da san duniya washagalahum bi muraqabati ya shagalantar da su da kiyayarsa abinda ake cewa da shi muraqaba shine ka kurawa abu ido ka ga kada wani abu ya cutar da shi ko isane shi shi ake cewa da shi muraqaba kuma yanzu a zamani a zamanance an ka je wani babban suko wanda ake sai da kayayyaki ba a sa kyamarori don su ga mai shiga da fita mai kuma taɓe-taɓe a kan tunanin mai yake yi da wannan shi ne ake cewa da shi muraqaba to waɗanda Allah ya shagalar da su da kulawa da cewa Allah ina kallon su kuma ina bibiyar su wa idamatul afkar da kuma lizumtar tunani wanda zai musu amfani wa mulazamatul itti'az da kuma lizumtar wa'azantuwa wal iddikar da kuma tuntuntuni wa'az da iddikar duk kusan ma'anar su daya wato suna wa'azantuwa sannan kuma suna fa'ata wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atihi sannan yayi musu muwafaqa da dagewa da ci gaba cikin yi masa biyayya wa ta'akhudi lidarul qarar da kuma tattali da tanadi saboda gidan tabbata shine lafiya wal hadar mimma yusqituhu suna yin kaffa kaffa suna yin taka tsantsan daga aikata abin da zai fusatar da ubangiji wa yujibu daral dawa suna kiyaya kuma suna yin kaffa kaffa da duk wani abu wanda zai wajabta muku shiga gidan halaka shine wuta ke darul bawar shine gidan halaka wal muhafazati ala zalika sannan sun tsaya kan wannan ma'a taghayyuril ahwali wal aqwar duk da canjawan yanayi da kuma yanayin yau da gobe wato abin da ake nufi da wannan in suna cikin wadata suna bin Allah suna tanadin gamuwa da Allah in sun shiga cikin talauci ko sun shiga cikin damuwa suna nan wajen bin Allah da yin tanadi domin gamuwa da Allah ba za a ce mutum yau ya samu duniya ya lalace ko ya fada cikin wahala ya lalace ya daina bin Allah ba ruwansu su shi ne aka ce wal muhafazati ala zalika ma'a taghayyuril ahwali wal aqwar ahmaduhu ablagha amri la yabo da godiya gare shi yabo da godiya wata ta kai mutuka wa azkahu mafi hatta wa ashmalahu wata ta fitattare dangogi na yabo ga Allah wa annahu dangi na yabo ga Allah wanda yake mafi karuwa wa ashhadu an la ilaha illa Allah la shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah albarru wanda ake wa biyayya ake wa da'a wanda kuma idan bayan ka sun masa biyayya ake miki sakayya alkarim ubangiji wanda yake karimi mai baiwa mai kyauta ar-ra'uf mai kautasawa ga bayinsa mai kuma jin kai ga bayinsa wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida annabi muhammad bawansa ne ko manzonsa wa habibuhu shine bada'in ubangiji wato masoyin ubangiji wa khaliluhu bada'insa akwai bambanci tsakanin mahabba da kulla dukkanin khalili habibi ne ba kuma dukkanin habibi ne khalili ba wato in aka ce wane ya zama khalilin wane to duk abin da yi daidai ne kuma kai da aka ce ka zama khalili din babu yadda za a yi kai abin da wancan baya so shi ta sai aka ce manzon Allah sai kuma shi khalilin lahi duk abin da kuka ga yayi Allah yana son abin ko ba zai yi wani abu wanda Allah baya so ko babu wani abu wanda zai bata wa Allah ya zama kalin ke alhadi ila siratul mustaqim wanda yake mai shiryarwa zuwa ta farki bare shi wadda'i ila dinil qawim wanda yake kiran bayin Allah zuwa addini wanda yake dikakke salawatullahi wa salamuhu alayhi iran Allah da amincin Allah ya tabbata a gare shi wa ala sa'irin nabiyina iran Allah da amincin Allah ya tabbata da sauran annabawa wa ali kullin da alayen dukkanin annabawan Allah wa sa'irin salihina da kuma sauran salihan bayi amma ba'du malam yace bayan haka faqad qala ta'ala Allah bai jimma daukaka yake وَمَا خَلَقَتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah yake ban halki aljanna mutum ba sai dan su bauta mu la uridu minhum lirizqin ban nufi wani arziki daga wajen su ba wato Allah baya bukatar komai a gurin mutum ko a gurin aljanna wama uridu an yut'imun Allah yake ba da bukatar su ciyar da ni wannan aya ce wacce take nuna cewa abin da yasa aka halicci mutum da aljanna an halicce su ne da su bauta wa Allah duk kuma abin da Allah ya halitta a cikin duniyar nan ya halice shi ne domin a yi amfani da shi a jidadin bautawa Allah shi malamin yake wa hadha tasrihun wannan magana ce wacce take a fili bi annahum khuliqu lil ibada cewa da mutum da aljan an halice shi ne domin ibada fa haqqun alaihim al-i'tina ko fa haqqa alaihim al-i'tina ya zama dole a kansu su kula bima khuliqu lahu da abin da aka halicce su domin sa wal i'radu an nuzul ad-dunya sannan su bar dukkanin wani rago na duniya duk wani abu wanda yake hazbi ne na duniya san duniya da buƙatar duniya da morewar duniya ya kamata wanda aka halicce shi domin ya bauta wa Allah ya rabu da wannan ta yaya bizahadati ta hanyar gudun duniya ta inna ha daru na faɗi domin ita gida ne mai ƙarewa la mahalla ikhlabi ba guri ne na dawama wa markabu uburin guri ne wanda za a zo a ketare watan kamar wani kwalakwale ne wanda za ka yi amfani da shi domin ka ketare kogi idan ka ketare kogi na za ka je da kwalakwale nan za ka bar shi to ita duniyan nan duk abin da yake cikin ta ya zama maka kayan amfani ne domin ka je lahira shike nan abin da ake nufi la manzila quburin ba masauki bane wanda za a zauna a harbi a ce za a zauna a fakata a wala wa masharu'un qisamin mahada ce ta raguwa duk lokacin da aka tsaya a duniya komai daren da ya wata za a rabu yau kuna tare da wani gobe ba tare da shi yau kai ne goba kai bane suwa ne da abokan juna ne duk fata suwa ne da unguwar su daya wato ila yayi aure ya tashi da kun saba kuna tare a kan ci guri guda ko kai ka yi sama kai ci ya kare ko ga baki ɗayan ku Allah ya samu ku ci gaba kun tashi kun bar guri shi ne aka ce da ita mashra'un qisamin mahada ce a mantarar ruwa za a hada a rabu la mawqila dawami ba guri ne wanda yake na dawama kali haza ba da yake dan haka ne kamal aiqazu fatakaku wanda suke a fatake min ahliha daga cikin mutanen duniyar nan suka kasance humul ubbad su ne masu yan bauta ga Allah wa aqalan nas fiha wanda suka fi kowa hankali a cikin mutane a wannan duniya humul jihad su ne masu gudun duniya sai kafa dalili da fadin Allah ta'ala yace qala Allah ta'ala inna ma masalul hayati dunya misalun wannan rayuwar duniya kama'in kamar ruwa ne anzalallahu minas sama'i muka saukar da shi daga sama fa'talaqa bihi nabatu al-ard sai ruwan yake tsanya da tsirrai na ƙasa limma ya'kulu an-nas abubuwan da ruwan nan ya sauka a kansu akwai abin da mutane suke ci wal an'am akwai abin da mutane su akwai abin da dabbobi suke ci shuka ta fito shinkafa dawa gero masara ciyawa harawa duk abubuwa da dan adam da dabbobi hatta idza aqazat al-ardu zukhrufa sai da kasa ta tawado da kakan na kuma san idan da muna sai ni ta kaka ta kusan zuwa kun ta je goma ya zaki gurin zai baka sha'awa ita sai da duniya ta zama kamar haka sai shar wa zayyana ta ci ado wa zanna ahaduha annahu qadirun alayya in duniya take tsammanin ai ta zo ke wato wannan ana jawo hankalin da masu kudi da masu mulki da ƴan san amori amori a wannan duniya to duk inda ka kai kololuwa wajen holewa ba ka da bambanci da gona wata kai yabanya me kike ne gani zai ji dadi kuma zai dinga tunanin lalle sai yayi girbi kuma sai ya ci moriyar wannan idan Allah ya ga dama sai ya aiko wata wuta sai ta cinye shine wa zalla ahliha annahum qadirun alayha ma su ita suna jin suna da iko akan hatta ma amru da laila sai azabar mu ta zo wannan gonar ko dai ta daddare auna haran ko da rana faj'alna hasidan sai mai da cikin bagiya ka allam tagana bil amr kamar kiyar da ayi wannan gonar kazalika ni fasilin ayat Allah ya haka muke bayanin ayoyin muke dalla dalla da ayoyin mu ne qaumi ya tafakkarun ga mutane wanda suke ba su tunani yanzu ka dauko mutumin da kake jin ka fi ganin ka a sama kowa ina da irin wannan mutane wannan ta ganke sai ka tauka ne ko ba haka bane akwai wanda zai ce mu za a yi wa baka isa ka je inda yake bai mutai kwari da shi a danja sai ka lafuce mana ba kowa ko ba yi za ka ga mutum ya yi tsarna ya saba wa Allah ya yi duk abin da Allah baya so saboda ina ganin yana da dama Allah ya ba shi lafiya ya ba shi kuɗi ya ba shi dama ya ba shi lafiya in Allah ya tashi jefa masa wata matsala sai zama abin kai ake ba mu labari aka ce a garin nan an taɓa yin wasu shakkiyai wanda suka yi alwale da giya suka yi sallah raka'a biyu giya aka ce lokacin sallah yanzu kuke zuwa kawo aka kawo giya aka faɓɓan ne kwana ba aka yi alawa sannan aka yi kan kaga an yi wannan ya fice akwai baiwa Allah da ni na santa sai yamma ta yi ta tabbatar an gama haɗuwa a unguwa da iyayenta da abokan iyayenta da yayyanta da yankunta da yankunguwa sannan za ta ceto unguwar da nini suke da takalmi irin takadalafin irin na da sannan da kwalabar giya a riƙe a hannun tana tafa tana karyar amma ba ta bar duniya ba sai da ta ajiye kwano a ƙofar gidansa ana saka mata sadaka a cikin duniya kaga wannan da Allah ya annabi qadirun alayhi kana ganin kamar ba yanzu idan mutum duk yadda mutum zai yi sai wa Allah ba daidai ba ka kyale shi akwai lokacin da in Allah ya bashi da lafiya ta rayuwa ku san take yiwa Allah bane ba zai iya in kuma yawan kudi ne yasa yake wannan abu sai Allah ya kace ku ko kuma ya bar kudin Allah ya kace maka lafiya duk asibitin da za a je a duniyar nan ba za ku warke duk wani likita da aka gani a biya a ɗauko shi a kai ka gurin sa a wanda za ka rike in ko mulki ne a maka jiniya a maka wane ne wata ran zai zama to ba jiniya ba komai in an zo gidan ka karan ba wuta kada in jin ma ta zama maka matsala shi ne wannan da Allah annabi ka dinu na alaiya shi za ke cewa in ka samu dama to kai a hankali ka dinga tunawa da makomarka ka dinga tunawa da Allah ka dinga tunawa da lahira ka dinga tunawa da gaya kake tun da kuke yi dauko rayuwar shi daga sanda aka haife shi da ya yake ba kaka ta yake ba kai ya fara fita a guje ina gare yanzu kuma yana yin gangara to haka ita ma rayuwar duniya ta ta kowane bangare shi ne malamin yake wal ayatu fi hadha al ma'na kafiya ayoyi wanda suke nuni zuwa ga wannan ma'ana suna da yawa wa laqad ahsana al qa'id malamin da ya faɗi wannan waƙar ya kyautata inji malamin ice inna lillahi ibadan kuqana Allah ina da wasu bayi masu wayo sallaku dunya sun yi wa duniya shika uku wa khafu fitan sun ji tsoron fitina nazaru fiha sun kalli duniyar nan falamma alimu da suka gano cewa annaha laysat li hayyin wa qala ba gurin zama bane garayayye ja'alu halat safar sai suka maida duniyar nan ta zama kamar jirgin kamar ruwa kamar wani kogi ne wanda ta ru salihal amali fiya sufura suka mai da kyawawan ayyukan suka zama su ne kalakal wato duniya suka maida ita kamar kogi kyawawan ayyukan su ne kalakal wanda za su iyo su fita domin su koma su je su tafi da Allah madaukakin sarki lani lafiya na bin tsaya a mutu mu tsaya mun Allah sai mu tafi zuwa sai mu tsauri ne arafa muqaddimar na so da muqallake muqaddima amma dai tunda farkon kitabun ne gaba ta yi karanta muqaddima din in Allah ya tsaki ne zuwa sai mu kike shi Allah ya sa da dace Allah kuma ya sanya mana albarka a cikin rayuwar mu amma da muka kade ne Allah babu lada amma da muka so ne Allah ya yafe mana wannan kamar da nake gaya mana sa a zuciya mu wannan kitabun namu ba na wasu bane kada wani ya tunani za mu tashi ba wata magana tashi ba kuma tashi ake kafa za mu tashi dole yake san mu dan gyara a dai samu a kan gyara abubuwa da dai Allah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam ba ta 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 ba